الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 12 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 1 ga watan 5 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Sallar gawa ga mace abu ne wanda yake halal, kamar ko kuma mu ce ma ya ma zama sunna. An gane ko? Duk da cewa ita sallah ta gawa, kamar yadda hukuncinta yake tabbace, farilla ce mai wadatarwa. Idan wasu daga cikin jama'a sun tsaya sun ma gawa sallah, to sun sauke ma sauran. Don haka kenan yin sallar gawa ga mace wannan matsayinsa halal ne, idan ta yi kuma za ta samu irin abin da maza suke samu na sakamakon lada, kamar yadda dalilin da yake tabbatar da cewa mata ma suna ma gawa sallah kamar yadda maza suke yi. Aisha Allah ya kara mata yadda a lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya karbi rayuwarsa, Aisha da wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi cewa a shigo musu da gawar Sa'ad cikin masallaci su yi masa sallah. Wasu daga cikin sahabbai sai suka ma Aisha inkari, yaya za ta ce a shigar mata da gawa cikin masallaci ta yi mata sallah? Aisha Allah ya kara mata yadda sai take cewa menene mafi gaggawar mantawar ku? Nan ba ba a shi ko ina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama ƴaƴan wata mata da ake kiranta Baiba, manzon Allah ya yi musu sallah a cikin cikin wannan masallacin, tana nuni zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda manzon Allah ya yi musu sallah akwai Sahla akwai Suhaib, ƴaƴan wata mata daga cikin matan Madina ana kiranta Baiba. Ashahid anan su ba su ma Aisha inkarin sallah da za ta ma gawa, inkarin da suka yi yaya za ta ce a shigo da gawa cikin masallaci? Alhali kuwa kasancewar ba a masallaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma gawa sallah. Don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna halaccin mata in an kai musu gawa za su iya mata sallah kamar yadda maza suke mata. kuma dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin shigar da gawa cikin masallaci ai mata sallah, tare da cewa abin da yafi dacewa a keɓanci wuri na musamman domin magawa sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin sallar da yake magawa yana yin ta ne a nan wajen masallacinsa gaba da masallacinsa. Amma wannan hadisi Aisha tana tabbatar da cewa ‘ya’yan bai ba da Allah ya musu rasuwa cikin masallaci manzon Allah ya musu sallah. Don haka a nan abin da muke so mu gane kenan, in har ba za a kai musu gawa su yi mata sallah su kadai a keɓance, to ba laifi ba ne ba idan maza suna gaba sannan su mata su yi sahunsu a can baya a magawa sallah. Kamar yadda ɗan Ummu Sulaim da Allah ya masa rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je gidan Ummu Sulaim, hadisi ne sahihi yana cikin Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasir Albani, manzon Allah da ya tsaya a gaba ya sanya gawar gaba, manzon Allah sai ya tsaye da Anas a bayan shi, can baya kuma sai ya tsaye da Ummu Sulaim. Ba wannan ba, Abu Dalha nake ne, mijin na Ummu Sulaim, manzon Allah sai ya tsaida shi a bayan shi, sannan ita Ummu Sulaim kuma ta tsaya a can baya, su uku. Don haka malamai suka ce a nan idan ko da mutum biyu ne za su magawa sallah, ba maganar su yi kafada da kafada kamar yadda ake a sallah ta farilla, sai dai shi ɗayan ya tsaya a baya. An gane ku? Ɗayan ya tsaya a baya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Abu Dalha ne sai Ummu Sulaim su uku. Da shi ya tsaya a gaba a matsayinsa na liman, sai ya tsaye da Abu Dalha a bayan shi, sannan Ummu Sulaim ita kuma a can bayan Abu Dalha. Shi Abu Dalha bai dawo wato damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kamar yadda ake a sallah ta farilla. To kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake ƙara tabbatar da mata sukan iya tsayawa a can sahu na baya kenan in za a magawa sallah, in har ba za a kai musu gawa a keɓance musu su yi mata sallah kamar yadda aka kai ma Aisha Allah ya ƙara mata yadda, da wasu daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ma su ada sallah. Kenan in a cikin jama'a za su yi kenan sahunsu yana iya kasancewa a baya, in kuma gawa za a kai musu ana iya kai musu su yi mata sallah, sannan sai a ɗauko ta in ya so a tafi, bayan kenan maza sun mata sallah kamar yadda shi Sa'ad sai da aka mishi, sannan Aisha ta nemi cewa a shigo musu da gawar su yi masa sallah. Dan haka wannan ya taba aukuwa, wasu mata suka ringa mamaki, wata matar wani abokinmu da ta rasu a ranar Idi nan da shekara biyu, Idin layya kwarai a masallaci a kai mata sallah bayan an gama sallar Idi. Dan haka kenan mata sahunsu kamar yadda a cikin sallah ta farilla can baya yake, to haka in sallar gawa za a yi bayan maza za su tsaya can. Na'am. Yawwa, kwarai koda mutane ɗin kaɗan ne, ko ku uku za ku yi sallar gawa, biyu ba baya liman za su tsaya, ɗaya zai tsaya baya liman, ɗaya kuma sai ya tsaya can bayan shi, a kaɗan a samu sahu uku, domin hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu mutumin da babu musulmin da sahu uku za su tsaya su yi masa sallah. Manzon Allah ya ce face sai Allah ya ba su duk abin da suka roƙa masa, duk cetan da suka roƙa Ubangiji ta'ala sai ya karɓa musu. Don haka ko da mutane sun kankanta, to abin da ake buƙata dai a kaɗan a samu sahu uku. Wai akwai dalilin da yake nuna cewa dole ne mutum sai ya sanya tsakuwa ya goge bauli sannan ya sanya ruwa, idan ya sanya ruwa bai sanya tsakuwa ko abinda zai tsaya matsayin da ya goge bauli cewa tsarkinsa bai yi ba? Babu wani dalili, ba maganar haɗawa kuma. An gane ku? Don dalilin da ya zo bai wannan wanda mutanen Quba suke cewa inna nutbi'ul hijaratal ma'a, wannan hadisi bai inganta ba. Don haka in ma ka yi da tsakuwa, ka sanya tsakuwa ka goge ko wani dutse, ma'ana ka goge abin da yake jikinka na bawali lokacin da ka gama, ko abin da zai tsaya matsayin ta takarda da sauransu, in da tsawar da dutse za ka yi ko takarda, to abinda ake bukata ya zama tumara, kada ka yi kuma kasa da tsakuwa uku. Shi ne domin akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kar mutum ya yi hudi shi ne sanya dutse ko tsakuwa ko takarda ko wani icce abinda zai tsaya matsayinsa, ma'ana kasa da uku. Idan na uku ka fitar da shi a tsarkake, to falillahi alhamdu. Idan na ukun da ka goga sai kaga ka samu lema, to sai ka kara na hudu da na biyar. Idan na biyar ka samu lema sai ka kara na shida da na bakwai, shi ma mara ake yi. In kwa ba zakuwa ba za ka sa, za ka iya sanya ruwa kai tsaye ka wanki. Tare da cewa wasu daga cikin malaman fiqhu suna cewa mutum ya hada tsakanin dutse da ruwa shi ne ya fi dacewa. To babu dalilin da ya nuna cewa a hada kowane ɗayan kai ya wadatar da kai, in ma ka yi da ruwa ko ka yi da dutse, duk da cewa suna fifita cewa mutum ya yi da ruwa ya fi da dutse. Wallahi kasancewar dai gaba ɗaya kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kwarai, idan dutse babba ne kana iya juya shi kai da fuska uku, tashi kowace fuska kenan ta zama to matsayin kenan daidai da dutse, wannan ta tsaya matsayin dutse ɗaya kenan. Wani misali, mutumanka ne ya rasu a wani gari, takanas za ka iya ɗaukan niyya ka yi bulaguro ka je ka ziyarci kabarinsa? Baya halatta. Ko mun kusacinka da shi ka yi bulaguro takanas domin ka ziyarci kabarin ɗan uwanka, baya halatta. Sai dai in wata bukata ta kai ka garin, ba laifi ba ne ka je ka ziyarci kabarinsa, amma takanas ka nika gari domin ziyarar kabari, wannan haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi takanas ayi bulaguro domin neman albarka. Manzo Allah ya ce sai dai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. Allahumma sai dai kasancewar misali ɗan uwanka ne ya rasu, aka aiko cewa ya rasu, an gane ku? To ba laifi ba ne ba ka je ka ga kabarin ka tabbatar da cewa ga inda aka binne shi, saboda ko gaba wata rana ka kazo garin sai ka je ka ziyarci kabarin ɗan uwanka. Amma takanas ka nika gari domin ziyara, wannan kwata-kwata baya halatta. Shi ne ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi ayi gulaguro. Manzo Allah ya ce sai ga ɗayan masallatan nan guda uku, duk gulaguron da za a in dan neman albarka ne to bai halatta sai waɗannan masallatai guda uku. Su kadai ne mutum zai iya gulaguro ya je ya ziyarce su domin ya samu abin da ake samu na albarka, domin sun bambanta da sauran dukkan wasu masallatai da suke doron ƙasa, kamar yadda bayani ya gabata akan haka. Don haka a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa wato takanas mutum ya nika gari ya yi bulaguro domin ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan haramu ne. Don haka in za ka je Madina, za ka je Madina ne da niyyar ziyarar masallacin shi. Idan ka je ka ziyarci masallacin, to ba laifi ba ne ka wuce ka ziyarci kabarinsa, an gane ku? Amma takanas ka tashi daga kasar ku ko daga Makka ka ce ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka, to wannan ka aikata haramu. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya yi hani a cikin wannan hadisi. Dalilai sun wuce a lissafa, wanda wani lokaci mun taɓa yin bayani hatta da jikan shi haka ya tabbatar Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Kuma hadisi gashi anan cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik. Abu Basra Al-Ghifari ya hadu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai yake tambayar shi daga ina kake, sai yace na dawo ne daga dutsen Ur Saina, shi na je ni ziyarta. Yace wallahi inda na tarar da kai a gida ba zan barka ka je ba. Sai yace me yasa? Sai yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi ayi bulaguro takanas domin ziyarar wani wuri da neman albarka sai dai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. sahabi manzon Allah ne yake tabbatar ma Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce masa wallahi da na tarar da kai a gida ba zan barka ba ka je wannan ziyara domin akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Wai mace in za ta magawa sallah wajen kai za ta tsaya ko wajen tsakiyar jikin shi wajen kansa za ta tsaya irin yanda in namiji ne zai masa nan yake tsayawa in kuma ɗan uwarta mace ce za ta ma sallah kuma tsakiyar gangan jikinta wajen cibiya za ta tsaya. An gane ku? Ba bambanci tsakanin namiji da mace in za su magawa sallah. Yanda in gawar namiji ce limami zai tsaya wajen kansa kenan wajen kafada. To haka in mace ce za ta ma namiji sallah ita ma nan za ta tsaya. Kamar yanda in namiji ne zai ma mace sallah zai tsaya tsakiyar gangan jikinta. An gane ku? Didi wajen cibiyarta wajen mazaunanta. To shi ma haka ita ma haka in yan uwarta ce mace za ta ma sallah tsakiyar gangan jikinta za ta tsaya. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na 24 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman laifi na mai cin riba da wanda yake mai shaida akan mu'amala ta riba da wanda kuma yake rubutawa. An gane ko? Da shi wanda ya karɓa kin, da shi wanda ya zama shaida, da shi wanda ya rubuta, to su ne a ƙarƙashin baban kamar yadda bayani ya gabata muka ga dalilan da suke tabbatar da girman laifin mai haka. Idan aka ce akil kenan bi ma'ana akil shi wanda yake karɓa, za mu iske bayani akan shi wanda yake bayarwa. Shi ne malam ya shigo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhaffafu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa waɗanda suke cin riba, bayani ya gabata akan menene riba kuma yaya take tun a jahiliya. Shine idan mun yi ciniki da kai misali na sayar maka da wannan salula jika goma, idan wata ya mutu zaka biya ni, wata da ya mutu na zo karɓar kuɗi kace babu kuɗi, in yi haƙuri in saurara maka zuwa wata na gaba zaka ban jika 11. Idan wata na gaba ya zo baka samu biya ba, sai ka nemi cewa in saurara maka zuwa wata na gaba za ka ban jika 12. To haka riba take a jahiliya, ita ce ake kira da riban nasi'a. Idan kana bin mutum bashi lokacin biyan bashi yayi baya da halin biya, to sai ka saurara masa amma sai ka dada masa wani abu akan abin da kake bin shi na bashi. In jika ɗari kake bin shi lokacin biya yayi bai samu halin biya, sai ka sake ɗaukan masa wani lokaci sai ka dada masa kuɗaɗe a sama. In jika ɗari ce kenan ta koma jika 110 ko da 20 ko kuma abin da yake ƙasa da haka ko abin da yake sama da haka. To shine Ubangiji ta'ala ya ce alladhina ya'kulun, amma kar mu fahimci cewa riba ta taƙaita akan wannan, saboda ita riba kala-kala ce, akwai riban nasi'a, akwai riban fadl da sauransu. Ubangiji ta'ala yake cewa alladhina ya'kuluna ar-riba, waɗanda suke cin riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, a ranar da jama'a sukan tashi daga cikin kaburansu yinin al-kiyama kenan, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, masu cin riba Ubangiji ta'ala ya ce la yaqumuna, ba za su tashi ba illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, sai kamar mutumin da wato sai kamar tashin mutumin da wato shaydani ya shafe shi kenan mutumin da yake fanfadiya game da shafar shaydani da ya masa illa kama yaqumu allazi sai kamar wato mutumin da yakan tashi ya takhabbahu shaytanu min almas wanda yake fanfadiya a sababin shafata shaydani wanda bayani ya gabata kasancewar ita fanfadiya kana biyu ce akwai wanda takan kasance ta bangaren shaydanu akwai kuma wanda rashin lafiya ce wanda take samun dan adam a cikin kokolnuransa an gane ko a Hausa a takaice dai yanda zaka fahimta kamar yanda ake fada mai gurin jakki kenan zaka ga mutun ya tashi yana katantanwa abu daya yayi gaba ya fadi yayi nan ya fadi to haka mai cin riba zai tashi a yinin alkiyama ta hanyar nan za a gane laifin sa shine ubangiji ta'ala yace la yaqumuna ba sa tashi la yaqumuna karka fahimci cewa fata-fata ba sa tashi a za su tashi amma tashin su ya bambanta da tashin sauran jama'a dan haka ubangiji ta'ala yace illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu shaytanu min almas alkafu ana litashbihi kenan sai dai kamar tashin mutumin da ke falfadiya a sababin shafar shaytani menene laifin su ubangiji ta'ala yace zalika wannan hukuma da ubangiji subhanahu wata'ala ya cancanta musu bi annahum dunin su qalu sun fada sun ce innamal bai'u lisudur riba ai ciniki kwatancin riba ne menene bambancin su menene bambancin da a yanzu ai ciniki abin jika 10 ka saida shi jika 11 da bambancin ka bani jika 10 in lokacin biya yayi a baka jika 11 kiyasi ne suka yi da hankalin su kuma wahayi ne wanda yake na shaytani wannan shine laifin su abinda Allah ya haramta sun ci daidai yake da abinda Allah ya halitta shine ubangiji ta'ala yace zalika bi annahum qalu innamal bai'u bisur riba ubangiji ta'ala yace wannan hukuma da take samun su domin sun zamanto sun fada sun ce ciniki da riba dukkan su ɗaya ne innamal bai'u kusan da cewa ciniki bisur riba kwatancin riba ne ma'ana ba su da bambanci a fadar su ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye cewa ahallallahu al-bai'a ubangiji ta'ala ya halatta saye da sayarwa wa harrama riba kuma ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi duk wanda galgadi ya zo masa daga wajen ubangijinsa fanta haya hannu ya dina falahu ma salam ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci duk abin da ya wuce duk abin da ya gabata wannan ya cancance shi ma'ana halakkinsa ne misali mutum ne yake mu'amala da riba shi bai san cewa riba haramu ce wa'azi ya cin masa cewa irin wannan mu'amala Allah ya haramta domin mu'amala ce ta riba ya ce to tunda ubangiji na ya haramta daga yau na daina to wannan bai zama ba dole a kan shi dukiyar da ya tara cewa sai ya tsame kansa daga ciki an gane ku duk abin da ya tara na dukiya ya zame masa halal me yasa saboda ya tara wannan dukiya ta wannan hanya haramtacciya amma akan rashin sani hata zaka kiyasta duk mutumin da ke aikata wata yake yin wata sana'a bai san haramcin wannan sana'a idan wa'azi ya cin masa ba maganar cewa wannan dukiya gaba ɗaya sai ya tsame hannun shi daga ciki in dai bai san haramcin wannan sana'a ba a lokacin da wa'azi ya cin masa idan ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala Allah zai karbi tuban sa wannan dukiya gaba ɗaya da ya tara ta zame masa halal amma duk wanda ya san da haramcin aiki ya ci gaba da yi to wannan ba maganar cewa in ya tuba wannan dukiya a ce ta zama halal daman ya san haramun ne kuma sannan ya ci gaba da yi don haka tuban shi anan yana da alaka duk dukiyar da ya tara ta wannan hanyar haramtacciya sai ya tsarkake kansa ya tsame hannun shi daga cikin ta kun gane ko mutum ne ya san da haramcin giya sai ya bude gidan giya yake sayarwa yau in ya tuba sai mu ce duk abin da ya tara na dukiya ya zame masa halal a can ma da ya a can ma ya san sayar da giya haramun ne yayin kunnan kashi ya ci gaba da sayarwa don haka anan tuban shi yana da alaka dole sai ya tsarkake kansa game da wannan dukiya da ya tara duk dukiyar da ya san ta giya ce ya tara dole sai ya tsame hannunsa to shine anan ubangiji ta'ala yace faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi duk wanda gargadi ya zo masa daga wajen ubangijinsa ya gane haramcin wannan mu'amala da yake fanta haya hannu an gane ku, ko kuma kace fanta haye ta kabriki kenan ya tukaki ya dina. Ubangiji ta'ala yace falahu ma sala, na gare shi duk abin da ya gabata ya zame masa hala. Ubangiji ta'ala sai yace wa man ada, duk wanda ya koma, an gane ku cin riba bayan ya san da cewa Allah ya haramta. Wa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ‘yan wuta, in kiyama ta yi hun fiha khalidun, ubangiji ta'ala ya ce kuma su masu dawwama ne a cikin haka. An gane ku kenan, in wanda ya san riba haramun ce ya ci gaba da yi, in ya san da laifi ne ya ci gaba da yi, to wannan ya cancanci a shigar da shi wuta. In ku ya halatta haka, to wannan makomar shi ita ce wuta, kuma zai dawwama a cikin ta wali iyaz billah. Shi ne a nan malam sai ya shigo da hadisai guda biyu a ƙarƙashin babin, wanda bayani ya gabata a kansu. Farko hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa lamma nazalat akhirul baqara, yayin da ƙarshen suratul baqara, ma'ana ayoyi tun daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka, qara'ahunna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama alayhi fil masjid, maza Allah sallallahu alayhi wa sallama ya fito masallaci ya karanta ma jama'a. Thumma harrama tijarata fil khamr, sannan maza Allah ya haramta kasuwanci da giya. An gane ku? Sannan maza Allah ya haramta kasuwancin giya bayan ya karanta musu ayoyin da suke tabbatar da haramcin riba. Sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Samura ibn Jundub, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, yake cewa ra'aitu laylata rajulaini atayani, manzon Allah yace a daren jiya, wato nayi mafarkin wasu mazaje biyu suka zo mun, fa akhrajani ila ardin muqaddasa, manzon Allah yace suka kama hannuna suka fita da ni zuwa wata ƙasa mai tsarki a cikin bacci. Mulkin annabawa ko wahayi ne? Manzon Allah yace fan balatna, sai muka yi ta tafiya da su, hatta ataina ala naharin min dami, manzon Allah yace har muka isa wata ƙorama ta jini, fihi rajulun qa'im, a cikin wannan ƙorama ta jini manzon Allah yace akwai wani mutum a tsaye, wa ala wasatin nahari rajulun baina yadayhi hijara, a tsakin wannan ƙorama ta jini maza Allah ya ce akwai wani mutum a gabansa akwai duwatsu, fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahr, wannan mutum wanda yake cikin ƙorama ta jini maza Allah ya ce sai ya gabato yana hutu yana famar ya fito daga cikin wannan ƙorama, fa iza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajul bi hajarin fihi faraddahu haythu kana, idan shi wannan da yake cikin ƙorama ta jini idan yana hutu yana famar hutuwa, wannan mutumin da yake cikin tsakiyar ƙoramar da duwatsu a gabansa, sai ya jefe shi da wani dutse a cikin bakinsa, sai ya jefa masa dutse a bakinsa, sai ya koma inda yake kamar yanda ya kasance, idan ya koma hannu sai ya sake hutu yana famar ya hutu, idan ya matso hannu wannan mai duwatsun wanda yake tsakin ƙorama sai ya dauki dutse sai ya jefa masa a baki, hannu sai ya koma kamar inda yake. Shi ne manzon Allah ya ce faja'ala kullama ja'a li yakhruja, sai ya haɗu a duk lokacin da ya zo ya ringa hutu, li yakhruja, domin ya fito daga cikin wannan ƙorama ta jini, rama fihi bi hajarin, wannan wanda ke da duwatsu a gabansa sai ya jefa masa dutse a baki, fayar shi kama kana, manzon Allah ya ce sai ya koma gunsa kamar yanda yake, ya ukubar da ake masa, kuma wannan ukuba ce har zuwa kiyama, wali ya zubi da shi domin azaba ce barzakhiya. Fa qultu, sai nace masa ma hada, wannan kuma menene? Manzon Allah ya tambayi wannan wanda suke tare da shi, waɗannan wanda suka ja shi, fa qala, sai ya ce masa alladhi ra'aytahu fi an-nahri akilur riba, wannan da ka ganshi a cikin ƙorama yana hutu, in ya je hutowa a jefa masa dutse a baki ya sake komawa kamar yanda yake, mai cin riba ne, ma'ana wanda yake amsar riba ne, shine Ubangiji ta'ala yake masa wannan hukuma. Wannan hadisi kadai ya isa ya nuna mana girman laifi na mai cin riba wanda dalilai sun wuce a lissafa kamar yanda akwai hadisi na cikin sahihai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirga cewa cin riba yana ɗaya daga cikin laifuka bakwai manya-manya waɗanda suke masu halakar da mutum a gobe kiyama kamar yanda yace ijtanibu sab'al mubiqat manzon Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa daga cikin su sai manzon Allah ya ambata cewa wa aklar riba wato da cin riba kaga laifinta ya kai laifi sannan akwai hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin sahihu muslim kuma sannan yana cikin as-sunanul arba'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un manzon Allah yake cewa ubangiji ta'ala ya tsine ma mai cin riba ma'ana wanda ke amsa sai ya ce wa mukilahu da shi wanda yake badawa wa katibahu da shi wanda yake rubutawa wa shahidaihi manzon Allah yace da su masu shaidawa gaba ɗayan su ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka sannan akwai hadisi wanda ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad haka nan cikin al-Mu'jam na al-Imam Tabarani Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami hadisi na 3375 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abdullahi ibn Hanzala Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu inda Allahi min 36 wato zaniya wato dalade ta riba da mutum zai ci alhali kuma ya san da cewa riba ce manzo Allah ya ce a wajen Allah ya fi zina so 36 ya fi zina so 36 dalade ta riba da mutum zai ci kuma alhali ya san da cewa riba ce to a wajen Allah ta fi zina 36 kaga munin zina ubangiji ta'ala me yace innahu kana fahishatan sai yake cewa wasa'a sabila da yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila to amma cin dala ɗaya ta riba alhali mutun ya san da riba ce to a wajen Allah ta fi zina 36 wal iyazu billahi sannan kuma akwai hadisi shi ma ya inganta a cikin Sunan Ibn Majah wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami hadisi na 3531 Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ar-riba 70 huban aisaruha an yanki har-rajulu umma wato ita riba zunubi 70 ne ɗaya na bin da manya-manyan zunubai guda 70 ne mafi sauki shine kamar mutum ya sadu da mahaifiyarsa wali yazi billahi me sauki a cikin 70 kin kamar mutum ya sadu da mahaifiyarsa to dan haka wannan al'amari ne wanda yake musiba ce ta riga ta hada al'umma abu ne wanda haramcinsa ya kai muni wanda kasancewar hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai zo ga mutane mutum ba zai kula ba ta hanyar da zai samu dukiya shin ta hanya ce wanda Allah ya halatta ko kuma ta hanyar da Allah ya haramta ta inda wasu malamai suke ba da wata gurguwar fatawa suke yaudaran musamman ɗan uwa ɗan bariki sai a ringa ce maka wai da lura ce ka ɗau bashin banki wai ka gina gida wai gida da lura ne gida ba da lura bane ta rayuwa ba dole bane a rayuwarka sai kana da gida gida yana daga cikin hajiyat ma'ana bukatu ne in kana da hali yi kai in baka da hali ga na haya ba za ka rasa ba dai inda za ka je ka zauna ƙasar Allah faɗi gare ta amma maganar cewa wai da lura ce wai ka ɗau bashin banki wai ka gina gida ka san bashi ne fa haramtacce wai ka gina gida ai ba laifi bane ba kwata-kwata baya halatta abinda zai iya sanyawa ka ɗau wannan bashi shine babu cin yau babu na gobe ka nema a taimaka maka an ki taimaka maka ka nema a baka rance na fi sabilillahi an ki baka gwalgwadon abinda za ka ci a yininka ba laifi bane a irin wannan lokaci kana iya amsa shi ma sai in ka rasa tudun dafawa duk da cewa ba a rasa tudun dafawa domin duk mutumin da ya koma zuwa ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai isa masa duk abin da ya saba ba. To kasancewar don haka wannan yana nuna cewa duk wani wanda yake mu'amala da riba mai bayar da riba to baya halatta ka zame masa mataimaki ma wanda yake mai agaji, don haka wannan shine yake tabbatar da duk bankin da take mu'amala da kudin ruwa haramu ne musulmi ya zama ma'aikaci a cikin ta. Duk dukiyar da zai dau zai za a biya shi ta hanyar wannan dukiya ce haramtacciya wal iyazu billahi. Duk bankin da ya zama to tana mu'amala da riba to baya halatta musulmi ya zama ma'aikaci a karkashin ta. قال المصنف رحمه الله تعالى باب موكل الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإلا إلى قوله وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي أنا عون بن أبي جهيفة أنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. wato malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na girman laifin wato mai bayar da riba kenan ita bankin. Shi ababan da muka wuce shi wanda yake karba shi ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki Allah ya nuna masa ga irin laifinsa wanda kuma wahayi ne. To wannan ana maganar kenan shi wanda yake bada bashi shi ne kenan mukil. In aka ce akil kenan mai karba, mukil shi ne almu'di ma'ana wanda yake bayar da riba. Mun yi bayani a baya cewa an yi bayani game da ci amma ba dan ya takaita ga ci ba, karka ce a to ai ni ba ci ba nayi, tufafi ne na dinka na sanya a jikina ko kuma gida ne na gina na shiga ko kuma mota ce na saya nake hawa. An gane ko? An yi bayani, an yi misali da ci saboda shi ne farkon abinda dan adam ya fi bukata a rayuwarsa ci da sha, dan ba ya takaita ba akan cewa sai ci. Duk amfanin da za ka yi da dukiyar riba to kana da laifi a kanka a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wanda ya ci duka ɗaya ne babu bambanci. Shi ne anan ya ce babu muki da riba, baban da ke bayani game da girman laifin mai bayar da riba shi ne sai ya ce liƙaulillahi azza wa jalla, domin fadar Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu, Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai, ya ku waɗanda kuka gaskata Ubangijinku kuka gaskata manzanninsa, ittaqullaha ku ji tsoron Ubangijinku ku tsare dokokinsa, wadharu ma baqiya minar riba ku bar abin da ya saura wato na riba. An gane ku? Duk abin da ya kasance na riba kenan bayan wa'azi ya cin muku to ku bari ku daina, daga lokacin da wa'azi ya cin maka take yanki ake buƙatar ka daina. Misali ka raba ma mutane kudade jika dari dari, in wata ya mutu za su baka jika dari da goma goma, labari sai ya ce maka cewa ai Allah ya haramta haka, to daga wannan lokaci sai ka daina. Duk wanda ya ka maka jika darin ka za ka amsa, ba maganar wannan jika goma ya dora maka ka amsa. Abin da ya gabata kafin wa'azi ya ce maka wannan ya zama halal, amma da zarar wa'azi ya ce maka to duk abin da ya rage na riba daga wannan lokaci ka tsame hannunka daga cikinsa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ku mu'minai ku ji tsoron Ubangijinku ku tsare dokokinsa, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, Ubangiji ta'ala ya ce ku bar abin da yayi saura na riba in har kun kasance mu'minai ma'ana masu bada gaskiya da Ubangijinku. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa in lam taf'alu, dan haka ma da yace ila qawlihi wa hum la yuzlamu, fa in lam taf'alu, in har ba ku dina ba, Ubangiji ta'ala ya ce fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, ku yi sanin cewa akwai yaki tsakaninku da Ubangijinku da manzon shi. Ku tabbatar da ce fa'adhanu, ku yi sanin cewa akwai yaki, wutar yaki ta gulu tsakaninku da Ubangijinku kuma da manzon shi, ma'ana yaki ne kuma kullu tsakaninku da Allah da manzon Allah. Wa in tubtum, Ubangiji ta'ala ya ce in ku tuba, falakum ru'usu amwalikum, na gare ku kenan uwar kudinku. Jikadarin da ka bada, to ka cancanci dole a kawo maka jikadarinka. La tazlimuna, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku zalunci jama'a, ku daɗa musu wani abu akan abin da kuka basu na bashi. Wa la tuzlamuna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma kar a zalunce ku, a tauye muku uwar kudinku, yadda ka bada jikadari a dawo muku da jikadarinka. A gane ku? Sai ya ce wa in kana zu usratin, idan ko wanda kuka ba bashi ya zamanto ma'abucin kunci ne, ba shi da halin biya, fa nadhiratun ila maisara, Ubangiji ta'ala ya ce na kan ku saurara masa har izuwa yalwa, ma'ana har Allah ya wadatar da shi ya samu halin biya ya biya. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun, Ubangiji ta'ala ya ce da za ku yi masa sadaka da bashin da kuke bin sa, ku yafe masa, shi ya fiye muku alkhairi in har kun san da haka. Ubangiji ta'ala sai ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku kiyayi yinin da ake mayar da ku zuwa ga Ubangijinku, shine yinin alkiyama, ma'ana ku ji tsoron wannan yini. Ubangiji ta'ala ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, a wannan yini ne kowace rai ake cika mata sakamakon abinda ta aikata a rayuwarta ta duniya. Wa hum la yuzlamuna, Ubangiji ta'ala ya ce ba za a zalunce su ba. To dan haka wannan aya tana nuna girman laifin kenan shi wanda yake mai bayar da riba. A wannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana tabbatar da cewa yaki ne yake tsakanin shi da Allah da manzon shi, ma'ana ya daura damara ta yaki tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma tsakanin shi da manzon Allah. Wane ne zai iya yaki da Allah, wane ne zai iya yaki da manzon Allah? Kaga wannan yana nuna ashe shi wanda yake bayarwa laifinsa ma ya fi laifin shi wanda yake karba, saboda shi anan kamar ya yi hutuna, hutu ne da Ubangijinsa. To shi ne anan malam sai ya shigo da asar na Abdullahi dan Abbas, yake cewa hadhihi akhiru ayatin nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce karshen aya wadda ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayan saukar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kwanuka ne yayi a rayuwarsa ta duniya, sannan ya koma zuwa ga Ubangiji. Wannan aya daga wadda ku yawman turja'una fihi ila Allah zuwa karshe sune karshen ayoyin da suka sauka na Al-Qur'ani. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Awun ibn Abi Shuhaifa, shine Awun yake cewa ra'aitu abi ishtara abdan, ra'aitu abi ishtara abdan hajjama, yace mahaifina na same shi Abu Shuhaifa ya sayi wani bawa hajjaman wanda yake mai bugun mai kaho. An gane ku? Hajjam wato shine mai bugun jini kenan, mawanzani wanda shi sana'ar shi shine yin kaho. Mu gane akwai bambanci tsakanin hallaq da hajjam. Idan aka ce hallaq shine wato ma'aski kenan, mai aski, wanda anan mai aski wanzani ake kiran shi, haka nan mai yin kaho wanzani ake kiran shi, duk da cewa mutum ɗaya ne yake hada wannan sana'a, yayi kaho sannan kuma yayi aski, amma su suna da bambanci a wancan lokaci. Ma'aski daban kuma mai kaho daban, mai bugun jini shine ake kiran shi hajjam, an ciro sunansa ne daga hijama. Shi kuma wanzani wanda sana'ar shi aski ne, shi kuma hallaq suke kiran shi, kenan an ciro sunansa ne daga al-halq. To shine anan yace na samu mahaifina Abu Shuhaifa ishtara abdan hajjaman, wato ya sayi bawa wanda yake mai yin kaho, sana'arsa shine yin kaho. A lokacin da shi wannan dan sa ya masa tambaya, wani abu ya ga mahaifin nasa ya yi, ya sai wannan bawa wanda shi bawan sana'ar shi shine yin kaho. Me za a yi Abu Juhaifa sai ya dauki kahunan nashi kayan aikin wanda yake kaho gaba ɗaya sai ya karkarya su ya yi fata-fata da su. To shine dan nashi Awun sai ya tambaye shi ya ce ya baban me yasa kai haka. Shi baban nasa sai ya ce masa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an samanin kan abinda ya sa ka ga na karya waɗannan kayan kahon. Ya ce domin ina da dalili, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da cin kuɗin kare, wanda bayani ya gabata tun a darasinmu na Umdatul Ahkam, kamar yanda Allah ya haramta kare to cin kuɗin sa ma haramu ne. Baya halatta ka sayar da kare sai wanda shari'a ta ba da izinin arka, kare wanda yake na gadin gona, da wanda yake na kiwon dabbobi, da wanda yake na farauta. Kamar yanda shari'a ta ba da izinin arke su to haka sayar da su ya halatta, amma duk wanda yake koma bayan haka haramun ne cin kuɗin sa. Shi ne ya ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an samanin kal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da cin kuɗin kare. Sai ya ce wa samanin dam, wato da kuɗin, wato jini, fitar da jini daga jiki kenan. Wanda a wancan hadisi da ya gabata me yake cewa samanul kalbi yake cewa kabisun, sai yake cewa wa samanul hijamati kabisun au kama kada wa kasbul hajjami kabisun. Manzon Allah ya ce kudin da mai buban kaho yake nema, manzon Allah ya ce shi ma mummuna ne, haramun. To duk da cewa kabisun kin mun yi bayanin cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni, malamai suka ce ba ana nuna haramci wanda yake na cewa kwata-kwata baya halatta, me yasa? Saboda abu ne wanda yake mai muni. Malamai suka ce kamar misali albasa da irin su tafarnuwa, irin su algari, manzon Allah ya ambace su cewa kabis, amma ba dan cin tafarnuwa ba haramu ne. An gane ku? Ba dan cin tafarnuwa haramu ne. Ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da cewa kabis. To dan haka shi ma ka tsarkake hannunka daga cikin wannan kuɗi wanda yake na hijama, wannan shi ne ya fi dacewa. Dan haka kenan karaha anan karahatu tanzih ce. To amma shi Abu Juhaifa abinda ya fahimta haramci ne wanda yake na haƙiƙa, kwata-kwata baya halatta. Shi ne ya ce wa samanin dami, ya ce na ji manzon Allah yana hani game da wato cin kuɗi wanda yake na fitar da jini daga jiki kenan ta hanyar kaho da sauransu. Sai ya ce wani ha anil washima, sannan manzon Allah ya yi hani game da alwashima, wato kenan yin shaushawa. An gane ku? Idan aka ce alwashim, shaushawar da ake nufi kamar irin wannan zane da ake yi a jiki, wanda galibi za ka ga ɗabi'a ce ta Turawa da sauransu, amma mutum hoton ko wata kunama ko wani maciji da wani disan dai haka ake yi a jiki, to wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta. Duk da cewa a cikin ƙabilu na musulmi akwai wanda da suna irin wannan, amma a yanzu ina tsammani ai sun dan daina dai, kamar da galibi za ka samu ga Fulani wanda zaka ga an yi irin wannan alwashin, an yi wata shaushawa, kamar misali an ɗauko abu an dura ne, wanda ainihi da allura ake caccakawa. Idan aka caccaka sannan sai a kawo kamar baƙin kwalli a sa, wani lokaci kaga wurin ya yi tsanwa, wani lokaci kaga ya yi baƙi, wannan shi ne ake kira da alwashin. Me yin kenan ita ce alwashi ma, wanda a wancan lokaci galibi sana'a ce wanda mata suke yin ta, amma ba ya taƙaita ba ga cewa sai in mace ce, ko da namiji ne zai yi wannan sana'a, sana'a ce haramtacciya. Shi ne ya ce wa naha anil washimati, manzon Allah ya yi hani game da alwashima, kenan yin wannan shaushawa, wal maushuma, da ita wadda ta nema a mata, kenan da wanda ya nema a masa da shi wanda yake yin gaba ɗaya, wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da cewa a wata riwaya la'anta ce ta musamman, la'ana Allahul washimata wal mustawshima, manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma ita mai yin shaushawar da ita wadda ta nema a yi mata. Kaga idan ka kalli wannan lafazi za ka fahimci ashe da al'ada ce mummuna ta mata, ba maza ba su santa ba, mata suke ma yan uwansu mata. To da ita macen da take yi, da ita wadda ta nema a yi mata gaba ɗaya, suna ƙarƙashin la'anta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wanda zaka samu a cikin turawa shi kuma bai kebanta ba ga mata maza da mata duka irin wannan al'ada suke sai a zo a ma mutum wani tambari a yi masa wani zane na irin shi wannan ɗabi'a ta alwashin to shine anan sai ya ce wani ha anil washi mati wal mushuma manzon Allah ya yi hani game da wato shine yin shaushawa kenan da wadda ta nema a yi mata da ita mai yin gaba ɗaya manzon Allah ya yi hani game da haka sai ya ce wa akilin riba sannan manzon Allah ya yi hani game da wato cin riba kenan mutumin da zai karba wa mukilihi da shi wanda yake badawa sai ya ce wala'anal musawwira kuma sannan manzon Allah ya tsine ma al-musawwir ma'ana wanda yake sawwara sura ma'ana wanda yake yin hotuna shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine masa wanda bayani ya gabata dukkan shi da nau'insa gaba ɗaya haramun ne a magana mafi rinjaye illa kawai wanda larura ta halatta kamar hoto na kar da dande da na fasfar da sauransu amma mutum ya mai da sana'ar hoto cewa ita ce sana'a shi to sana'a ce haramtacciya wadda ba ta halatta a takaice kenan wannan yana nu a shahida anan da yace wa mukili da wanda kenan shi yake badawa akwai wata fatawa da wasu suke badawa duk da cewa malamai sun ce waɗannan ba a kirga su a cikin malamai na wai cewa ai a cikin irin waɗannan kudade da muke amfani da su a yau al'auragun na qadiyya ba maganar riba wai riba ta takaita a cikin zinare da azurfa to waɗannan kwata-kwata ba a ma kirgawa da maganarsu an gane ko kudaden da muke amfani da su a yau a matsayin zinare da azurfa da ake amfani da su a wancan lokaci waɗannan kudade da muke amfani da su a yau su ne suka maye gurbi kamar yadda riba ta haramta a cikin zinare da azurfa haka kudaden da muke amfani da su na takardu da karafuna a yau dukkansu matsayinsu ɗaya babu bambanci duk wani malami da ake kilgawa da maganarsa haka suka ba da fatawa babul يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عفيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب هو الزهري قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة وتوانا بابه وانك بياني كما دفتر الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا وبنجي تعالى ناشافي البركة لبتشكين دوكيات الربا ويربي الصدقات وبنجي تعالى ناهبكا dukiyar da ake fitar da zakka a cikin ta dukiya halattacciya kenan sai yace wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim ubangiji ta'ala baya kaunar dukkan mai yawan kafirci wanda yake mai matukai matuka a wajen daukar zunubi duk wani mai yawan kafirci mai daukar zunubi ubangiji subhanahu wata'ala baya son sa baya kaunar sa shine yace yamhaqullahu ar-riba ubangiji ta'ala na shafe albarka wato daga cikin dukiya ta riba dan haka ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa innar riba wa in kasura akibatuhu ila al-ilaqul ita dukiya ta riba yace komin yawaitar da zata yi karshen ta yace sai ta kankanta komin yawan da zata yi to a karshe sai kaga ta koma ir kadan gaba ɗaya babu ita babu alamarta Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani ya rawaito daga malamin sa Ma'amar ibn Rashid Al-Azdi yake cewa mun ji labari daga wajen malaman mu magabata cewa la ya'ti ala sahibir riba 40 sana hatta yamhaq ko kuma hatta yamhaq wato duk wani wanda yake mai cin riba baya ketare shekara 40 dukiyar da ya tara sai Allah ya shafe ta an gane ku koda ya tara dukiya to sa masa lokaci abu ne wanda an gani tunda Allah ya faɗa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat shahi wannan albarka kuma wannan ya hada duniya da lahira a duniya ubangiji ta'ala zai shafe albarka daga cikin dukiyar kamun Allah yawa gare shi yana daga cikin shahi albarka Allah ya hana ka amfana da wannan dukiya balantana ka amfana da wani kai ba za ka amfana da ita balantana ka amfana da wani kuma yana ɗaya daga cikin shahi albarka Ubangiji ta'ala ya jefa asara da tabewa a cikin dukiyar akwai wani dan uwa daga cikin almajiranmu wanda shi yake tabbatar mun tun a shekara ta 2004 dan kasuwa ne wanda kullun tare da shi muke karatu tun kafin mu fara anan ma yana da kasuwanci sosai yana tafiya wanda telam-telam ake ludowa ake kawowa ake sarki masa wallahi shi da kansa yake gaya min yace wani abokin shi ya zo ya rude shi suka je suka dau bashi bashi da ruwa irin bashi na banki yace wallahi tunda ya dau wannan bashin asara da ta sayo shi gaba kai zai sai asara ta sama da miliyan 10 wallahi kafin wannan lokaci gaba daya dukiyar shi ta zaizaye ya gane laifin shi ya tuba zuwa ga Allah ya tattara abin da yake hannun shi ya saida ya je yi da biyansu dan abin da ya rage a shagon shi wallahi har yau sanadiyar kariya arzike shi wallahi chai daga daukan wannan bashin asara da ta sayo shi gaba abin ya wuce misali da in kaga dukiyar da ya tara ba magana wallahi tun daga wannan lokaci ya fita daga cikin hayyacin shi kuma shi kanshi ya gano kuskuren shi to abu ne Allah ya riga ya faɗa yamhaqullahu riba duk dukiyar da ke akwai riba a cikin ta Ubangiji ta'ala yake shafi albarka in ma kaga dukiyar gaba ɗaya ta watse kamar yadda shi ma'amar anan yake cewa mun ji daga malaman mu suna faɗa duk wani wanda yake mai cin riba kirga masa lokaci baya wuce shekara 40 sai kaga dukiyar ta bulbule to shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa al-harifu manzon Allah yake cewa ita rantsuwa kamar yadda yake cikin kenan riwaya ta da Imam Ahmad al-Yaminul Kadhib kadiba rantsuwa wadda take ta ƙarya kenan da yace al-halif anan kenan sai ka kaddara kenan na a cikin halifin kenan al-halifur kadhib rantsuwa ta ƙarya manzon Allah yace manfaqatul lisla wato me sayar da kaya ne me sayar da haja ce an gane ku duk wanda zaka ga yana rantsuwa ta ƙarya akan kayan shi to kayan shi sun sayu saboda su jama'a mu'mini ne in ka rantsa wa mutum da Allah kai zai kama shine yace al-halifu rantsuwa ta ƙarya manfaqatul lisla ma'ana me sayar da haja ce me sayar da kaya ce mamhaqatul lil baraka manzo Allah yace sai dai mai shafi albarka ce daga cikin dukiya ka sayar da kayan amma albarka ba za ka gani ba dan haka kwata-kwata yin rantsuwa bayyada cewa an gane ko bayyada cewa kamar yadda zamu iske kenan a babi na gaba in rantsuwa ce ta ƙarya to wannan laifi ne kayan naka sun sayi to amma ba za ka amfana da wannan kaya ko ka amfana da wani kwata-kwata Allah zai shahi albarka daga cikin dukiya shine yace al-halifu sai ka ce rantsuwa ta ƙarya kenan an shahi sai bakin shine al-halifu al-kadhi rantsuwa ta ƙarya manfaqatul lisla manzo Allah yace me sayar da kaya ce ma'ana me sanya kaya su sayu ne dandana amma mamhaqatul lil baraka me shahi albarka ce daga cikin dukiya babu ma yukrahu min al-halifi fil bay' qala haddathana amr ibn muhammad قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسدي قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يؤطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abinda aka karhanta na yin rantsuwa a cikin kasuwa ma'ana a cikin saye da sayarwa a sai a cikin saye da sayarwa an karhanta mutum ya ringa yin rantsuwa in rantsuwa ce wadda take ta gaskiya wannan ba a buƙatar indiya akan kasuwa ne ka tsaya kana rantsarinsu wannan bayyada cewa in kuma rantsuwa ce wadda take ta ƙarya to wannan dama abu ne wanda yake haramu kamar yadda ya gabata za ka sayar da kayanka amma Allah zai shahi albarka a cikin dukiyar to don haka ko da rantsuwa ta gaskiya ce indiya akan ciniki ne saye da sayarwa to wannan baya dacewa ya zama to musulmi yin haka ya koma ɗabi'arsa da al'adarshi shine anan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq wani mutum ya kasa kayansa a cikin kasuwa fa halafa billahi sai rantsuwa da Allah lokacin da wani ya zo yana taya kayan sai yake cewa laqad a'abiha ma lam yu'ba yoyan da na sai kayan ma ai ba a kai ba wai a tayin da aka masa shi ba a kai ba yanda ya saya shi kuma ƙarya ce liyuki afiha rajulan minal muslimin wato dan ya dau hankalin wani mutum daga cikin musulmi cewa ya ƙara ya saya so da yawa zaka yi dan kasuwa sai ya ce maka har yanzu baka kai kudin da na sai shi ba shi kuma alhali ba haka bane yayiwa ya kusa samun linkin ma abin da ya sai shi shine yace laqad a'aqabiha ma lam yuda wato wai ba a kai ba ma yanda ya sai kayan abin da aka ce an saya ba a kai ba yanda ya saya shine yace laqad a'aqabiha ma lam yuda ai ya sai kayan wai abin da ma shi ba saya ba abin da ya sai kayan kenan ya wuce yanda aka taya masa shine yace liyuki afiha rajulan minal muslimin dan yoro ya rudu wani daga cikin musulmi cewa ya sayi wannan kaya fa nazalat ibnu abi aufa yace fadar Allah subhanahu wa ta'ala sai ta sauka aya ta sauka innal ladina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim thamanan qalilan ubangiji ta'ala yace lalle wadanda suke fansar wato thamanan qalilan wani dan amfani kankan ne na rayuwar duniya bi ahadillahi maimakon alkawalin Allah kenan su warware wa aymanihim da rantsaran kansu kai rantsuwa da Allah dan neman wani dan amfani kankan ne na rayuwar duniya ubangiji ta'ala yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wadannan ba su da rabo a gobe kiyama wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu rai in kiyama ta yi wala yanzuru ilayhi ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake da jin kai wala yuzakkihim sannan ba zai tsarkake su ba game da dattin zunubi wala huma azabun alim ubangiji ta'ala yace tare da haka kuma sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar radadi akwai hadisi sahihi na cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum azabun alim mutum uku manzon Allah yake cewa nau'i uku daga cikin mutane ubangiji ta'ala ba zai musu magana a ranar kiyama magana da za ta faranta musu zuciya sannan abu na biyu ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo na rahama abu na uku ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi hukuba ta hudu manzon Allah yace wala hum azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi farko sai manzon Allah yake cewa al-mus'al mannan wato mai gura ma jama'a alkhairin da ya musu idan ya maka alkhairi ya kyautata maka sai ya gura maka sannan na biyu al-musbil izara wanda yake sakin tufafin sai ya wuce ka'ida ta shari'a na uku manzon Allah yace wal munfiqu silatahu bil halifil kadhib mai sayar da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya mutumin da zai yi rantsuwa ta ƙarya abin nan kaza na saye shi alhali shi kuma ba haka ba ko ya ce yi rantsuwa ta ƙarya kaza aka taya shi alhali shi kuma ba aka taya ba to shine anan ubangiji shine Abdullahi ibn Abi Aufa yake cewa wannan aya sai ta sauka ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahadillahi lalle waɗanda suke fansa da alkawalin Allah ma'ana su ba da alkawalin Allah da ke tsakaninsu da shi wa aymanihim da rantsarantsansu samanan qalilan suke sayan wato wani amfani wanda yake dan kadan na rayuwar duniya ubangiji ta'ala yace ulaika waɗannan la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabo a yinin alkiyama kaga duk wanda za a ce in yayi kaza ba shi da rabo a ranar kiyama na nuna cewa wannan aiki ne yake aikatawa laifi ne mai girma sai ce wala yukallimuhumullah ubangiji ta'ala ba zai musu zance a ranar kiyama zancen da zai faranta musu rai wala yanzuru ilaihim kuma ba zai kalle su kallo na rahama wala yuzakihim kuma ba zai tarkake su game da dattin zunubi wala huma azabun alim kuma na gare su wato azaba wadda take ma abuciyar rade menene mafi yawan irin waɗannan mutane a yau masu rantsuwa ta ƙarya akan kasuwanci akan siye da siyarwa dan haka duk wanda ya zamanto sana'ar shi ce haka to yayi gaugawa ya tuba zuwa ga ubangiji kafin lokaci ya kure masa walliya zibillahi hatta da rantsuwa wadda take ta gaskiya bai dace bai ya zamanto in dai akan kasuwa ne ka tsaya sai ka rantsi ma mutum in yana saya ya saya in baya saya ya bar maka kayanka Allah zai kawo wanda yake mai saya na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك